ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد to yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan majalisi na 18 cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari na Kano Allah ya kara ma wannan gari albarka da kariya da tsari da sauran garuruwan musulmi a yau 18 ga watan Ramadan hijira ta 1446 wadda ta yi daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya a yau insha Allah zamu shiga suratu Sad a tafsirin ta zamu fara yau insha Allah tabaraka wa ta'ala kafin nan zamu amsa tambayoyi da aka turo na'am wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara ma malin lafiya da nisan kwana tare da wani to tare da alaramma Allah ya ji dan hajiya ya kara wa baba lafiya aboki na ne ya aru kudi imanin 500 da niyyar zai yi tafiya kasar turai aiki yace min idan yaje zai turo min da kudin nawa to malam har yanzu bai tafi ba sakamakon agent sun cuce shi amma malam ya ci gaba da sana'ar da yake yi a nan ta dinki shin malam zan iya nema da biya ni kudi na duk da bai samu damar tafiya turai din ba to ai bashi ne wanda ya bashi wanda ka bashi bashi zai biya ka bashi sawa'un ya je turai ko bai je turai ba idan kun yarjejeniya ne akan cewar ba bashi bane zai je wata sana'a ne a turai in ya so daga sana'ar zai samu ya biya ka to wannan wani abu ne daban amma in kamar yanda tambayar ta zo ne cewa bashi ne zai biya ka kudin ka illa iyaka za ta iya masa lamuni ya biya ka a hankali tunda sana'ar dinki yake yi ba lalle ya zama to kan cewa kudin sun taru gare shi yanda zai biya ka dufa gaba daya ba kamar yanda inda ya samu zuwa turai din zai iya biyan ka saboda haka babu wani iskali a cikin wannan tambayar kana da wannan haƙin ka ne wallahi ta'ala a'lam to sai wannan kuma shi ma yayi addu'a ina cewa Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin yace malam Allah ya sa ni mai yawan zama a masallaci ne shin dan Allah menene hukuncin peer to peer trading a masallaci kasuwancin da ake yi na dollar USDT da tawaya to jiya mun yi bayani akan hadarin da ke cikin irin waɗannan abubuwa waɗanda yake yawancin su ana yin su ne ta hanyar cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba amma cewar hususin yin kasuwanci ta wato waya ta internet a cikin masallaci shi wannan bai shiga cikin wato yin kasuwancin da aka hana a masallaci ba na kiran kasuwa idan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji mutum yana sayar da hajarsa a cikin masallaci to ku ce kada Allah ya sanya riba a cikin kasuwancinka domin shi wannan kasuwanci ne wanda yake da daga murya da janyo hankalin mutane amma wannan da mutum yake yi ba tare da ma an san me yake yi ba to shi in muka tsaya muka duba illar hanin da yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai shiga ciki ba shi abin da yasa aka hana wannan kasuwancin saboda zai janye hankalin mutane daga ibada wani yana sallah wani yana addu'a wani yana karatun alqur'ani yayin da zai ji ana wannan kasuwancin ko ana kiran kasuwar to hankalinsa sai ya tafi wajen wannan a raba masa tunani a raba masa hankali to kaga ai tare aka ambace su da hani akan wato mutun yayi cigiyar dabbarsa da ta bata a cikin masallaci tunda shi din ma kaga daukaka murya ne da zai ja hankalin mutun da zai ja hankalin mutane waɗanda suke cikin ibada haka zalika ko me yin ko yin tambaya ko yin roko a cikin masallaci yin roko a cikin masallaci shi ma duk wannan illar ce yayin da mutun ya nutsu yana addu'a ko yana ambaton Allah ko yana karatun alqur'ani ko ma yana sallah wani ya tashi yana bara a cikin masallaci sai zuciyar sai hankalinsa da tunaninsa ya tafi wajensa a raba masa hankali to duk wannan shine yake nuna illar da tasa aka yi wannan hani na yin kasuwanci a masallaci amma yayin da mutum zai yi ba tare da ya ja hankalin masallata ba ko masu zama a cikin masallaci to insha Allah wannan babu hani a cikinsa wannan idan muka yi dubi ya zuwa ga ma'ana kenan ba kawai mu duba zahirin lafazi ba mu duba menene ma'anar da tasa wannan umarni ya zo na hani to kuma da wannan munasabar ina so in janyo hankalin ƴan uwa musamman mata waɗanda suke keta alfarmar masallaci yayin da suke zuwa masallaci suna keta alfarmar masallaci ba sa kula da ladabin zuwa masallaci za su zo su zamanto waɗanda ake ce musu ma'zuratun la ma'zura masu laifi ba masu samun lada ba mace ta bar gidanta ta zo masallaci ta je ta kamfadar da dukkan wani lada da za ta samu maimakon ta koma da lada sai ta koma da zunubai ta ci haƙƙin mutane ta maru mutane ta ciji mutane ta zagi mutane ta yi abubuwa waɗanda suke za su ja mata mutane su yi Allah wadarai da ita ko kuma su rinƙe mata Allah ya isa saboda me saboda ta janye hankalinsu daga nutsuwarsu ta ibada duk da ta san ba za ta iya ladabtuwa da ladabin masallaci ba to wallahi nasiha ta gare ta ta zauna a ɗakin ta shi ya fi mata alheri zuwan ta masallaci zai zamanto mata wabali ne bala'i zai zamanto mata domin mutane suna da haƙƙi a cikin masallaci duk wanda ya zo masallaci baƙon Allah ne amma a mayar da zama a cikin masallaci wajen wato kamar yanda ake yin a cari da ɓaci juna da faɗace-faɗace a gidan biki a ce shi za a ɗauko wannan al'adar a kawo masallaci to wannan babu tarbiyya wannan rashin tarbiyya ne kuma zaman da su waɗannan suke yi da zuwan masallacin da suke bai amfani su da komai ba domin idan dai har za ka zo kana ji ana faɗan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wannan bai sa ka ji tsoron Allah ka yi ƙoƙarin kamantawa ba ka gane cewa wannan waje ne daban da ƙuryar ɗakinka ko da gidan biki ko da gidan ƙawaye to wannan tarbiyyar da ake samu da hasken da ake samu a masallaci ba a same shi ba sai zamanto zuwa masallacin kawai dan al'ada ne domin ba a son zama a gida sai a zo dan a haɗu ana cikin jama'a ana cikin mutane a rinka jin daɗi ya zamanto kamar wani nau'i ne na siyaha wani nau'i ne na samun wato a hutu da a saukewar damuwa da waje da za a ɗauke shi hirace-hirace masallaci ba haka ba ne saboda haka a ji tsoron Allah musamman 'yan uwanmu mata musamman 'yan uwanmu mata su ji tsoron Allah kuma su ba da haɗin kai ga waɗanda suke su ne 'yan hizba 'yan mata na hizba wanda suke yi musu umarnin ga abin da za su yi ga abin da za su yi in an ce ga ƙa'ida abu wannan ƙa'idan musamman za a shigo cikin itikafi kuma da yawa muna ganin mata manya da yara duk suna zuwa suna karɓar form suna so su shiga cikin wannan ibada to kada mutum ya zo domin neman nafi domin shi itikafi sunna ce kada mutum ya zo domin yin sunna ya zamanto ya keta wajibai ya keta haƙoƙin 'yan adam wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa ibadar da mutum yake yi ibada ce ta son zuciya domin duk ibadar da za ka yi ta ta sunna ba ta farilla ba amma a hanyar yin wannan ibadar ka tozarta farilla ka tozarta wajibi ka tozarta haƙƙi na ɗan uwanka musulmi to wannan ya nuna kan cewa son zuciya kake bi ba Allah da manzansa kake bi ba domin da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kake bi to da zaka kiyaye farillai kafin ka je ya zuwa ga aikata sunnoni da mustahabbai wallahu ta'ala a'lam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
نعم وانا سورة سورة صاد سورة دا dukkan malamai sun yi ijma'i cewa sura ce da aka saukar da ita a Makka kuma haka sunanta yake a cikin littattafan tafsiri da mushafai alqur'anai da muke da su gabas da yamma da kudu da arewa na duniyar musulmi haka dalika a cikin kutubus sunna littattafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda aka ruwaito daga magabata duk ana kiranta da suratu sad ana furuci da ita kamar yanda ake furuci da wannan harafi yayin da ake karanta harufan alif ba da ake karanta huruful hijaiya alif ba ta sa in aka zo sad haka take da harafin sad din da alif da kuma dal an ba ta wannan suna da kalmar farko ta wannan sura ita ce harafin sad wannan sura ana ambatancewar wato an saukar da ita ne a lokacin da Abu Talib radiyallahu anhu ya yi rashin lafiya sai Quraysh suka zo masa daga cikin su har da Abu Jahal suka ce ya kai Abu Talib dan uwanka yana kiran yana zagin iyayen gidinmu yana fadan kaza yana fadan kaza yana yin kaza yana yin kaza naka ka tura a zo da shi ka hana shi to sai Abu Talib yana kusa da su sai ya ji tsoron cewar idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen babbansa wannan zai sanya shi wato ganinsa da kusancinsa da shi ya tausasa masa to nan da nan sai Abu Talib ya zabura ya je ya zauna kusa da Abu Talib ya kusa da Abu Talib da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bai samu wajen zama ba sai a daidai bakin kofa sai ya zauna sai Abu Talib ya ce ya dan uwana mutananka suna kawo kukanka suna cewa kana zagin gumakansu kana fada kana aikatawa sai yace ya baffana ni ina neman musu kalma ce guda daya wanda wannan kalmar za ta sanya larabawa su mika wuya gare su su zamanto dukkaninsu sun shugabantar da su kuma waɗanda ba larabawa ba farisawa su rinka ba su jijiya sai yace mecece wannan kalma su kuma suka ce ka bamu mu zamu baka ma gomanta in ka so sai yace la ilaha illallah sai suka tashi suna karkade tufafinsu suna cewa aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wato ya sanya iyayen giji su zamanto mutum su zamanto Allah guda wannan abu ne mai tsananin ban mamaki sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan sura ta Sad har zuwa ballan ma ya zuku azab to wannan ya nuna cewar wato wannan daga cikin sunan Tirmidhi ne da Musnad al-Imam Ahmad duk da yake akwai rauni a isnadin amma yana karfafuwa da abin da yazo a cikin riwayoyin sira kamar yadda Ibn Ishaq ya ambaci wannan kissa da tafsili fiye da wannan wannan sura daga cikin manufofinta shine wato abin da yazo na sababin saukar wannan sura a cikin wannan hadisi da muka ambata na kan cewa sun zo suna so su hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kiran su ya zuwa ga tauhidi kuma suna gudun kar larabawa su aibata su cewar sun kyale shi sai da tukuna Abu Talib ya rasu sannan suka yi ca a kansa to suke so tun Abu Talib yana da rai su zo wato a raba gari to Allah madaukakin sarki jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su shine yake tattara manufar wannan sura na kan cewar Allah madaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon tauhidi wanda shine abin da zai tabbatar da daukaka ga duk wanda suka karbi wannan sako sannan kuma ya umarce shi sallallahu alaihi wasallam da yayi hakuri da abinda wato kafirai suke gaya masa isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana daud sannan ya nuna masa hanyar yin wannan hakurin shine ya tuna da bayin Allah waɗanda su ma suka yi hakuri kuma Allah ya ɗaukaka su aka ambaci kissar annabi daud da annabi sulaiman da annabi ayyub aka kuma faɗi babban matsayi na annabawa wanda suka hada annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub da annabi isma'il da annabi zulkifl da annabi alyasa sannan Allah ya faɗi irin makomar waɗanda suka yi imani da annabawa sannan surar ta ƙare da janyo hankali akan adawar iblis ga ɗan adam da asalin yadda adawar ta faru tun farkon halittar annabi adam da yadda iblis yake ya saba umarnin Allah kan yayi sujada ga iblis bai yi ba to wannan sai ya zamanto cewar wato surar tana kira ne zuwa ga tauhidi da kuma wato yin hakuri da abinda kafirai suke yi na iyayya ga da'awar da take kira zuwa ga tauhidi da kuma yin izina da abinda wato karfafa rai daga kissoshin annabawa da kuma tunatar da al'umma irin adawar da iblis yake da ita gare su da kuma kan cewar shine dalilin da yake sa wato suke kan gare ma gaskiya babu wani abu da yazo a cikin hadisai na falala keɓantacciya ta wannan sura suratul Sad kamar yadda muka gani a ta suratul Safat illa iyaka cewa tana daga cikin surorin alqur'ani wanda tilawarsu da kowace harafi akwai kyakkyawan aiki kuma inda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowane harafi daya akwai kyawawan ayyuka guda 10 a cikin karatun sa. Allah yace sad, Allah ne mafi sani da abinda yake nufi da wannan harafi. Sai dai kamar yanda wannan kuma yana daga cikin al-huruful muqatta'a, kuma shi yazo da siga daya, harafi daya ne, dama guda uku ne wanda suka zo da harafi daya, sad da qaf da nun. Kuma kowannen su ba aya bace wajen kidayan ayoyi, ana hada shi tare da jumla da ta biyo bayan sa su zamanto shine aya ta farko. Kamar yanda muke koyaushe ambatawa cewa waɗannan harufa suna nuna ijazin alqur'ani, suna nuna kan cewa alqur'ani ya fi karfin afaikwaye shi a zo ai kamar sa, domin gashi da huruful hijaiya ake yi a wato aka hada wato lafuzzan sa daga harufan hijaiya ne na larabci, amma in suna da iko su ma su harhada wannan harufan su zo da abin da yake a cikin alqur'ani, amma wannan ya gagare su. Shi yasa ne ko yaushe idan aka ambaci waɗannan harufa abin da yake biyo baya sai ya zamanto shine abin da yake nuna ijazin alqur'ani. Kamar yanda Allah yace anan wal qur'ani dhikr, wal qur'ani dhikr wawu din nan ta rantsuwa ce, wato Allah yace na rantsi da alqur'ani dhikr, wato ma'abucin daukaka madawwamiya, domin azzikr yana zuwa da ma'anoni, daga cikin ma'anonin nasa shine asharaf wal wato asharaf wad darajatul khalidatul mu'abbada, wato daraja da daukaka madawwamiya ta har abada. Allah ta'ala yace wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, shi alqur'ani daukaka ne gare ka da kuma ga mutanenka. Saboda haka Allah ya rantsi da alqur'ani, ya yabe shi da cewa alqur'anin nan ma'abucin daraja ne da daukaka, dan haka duk wanda ya danganta zuwa da alqur'ani to sai Allah ya bashi daraja da daukaka. To Allah ya rantsi da wannan. Ma'ana ta biyu ta azzikr shine a ma'ana ta at-tazkir, ta wato tunatarwa da wa'azantarwa. Allah ya rantsi da alqur'ani ma'abucin wa'azi, wato ma'abucin tunatarwa, wanda yake sanya wato wanda yake cike da wa'azi da bayani da kuma ambaton abinda dukkan abinda ake bukata. To wannan ita ce ma'ana ta biyu. Dukkan waɗannan ma'anoni guda biyu duk sun cancanci alqur'ani, ma'anoni ne na alqur'ani. Saboda haka a fassara da ma'anonin guda biyu daidai ne. Wato Allah ya ce na rantsi da alqur'ani ma'abucin tunatarwa, ma'abucin ɗaukaka madawwamiya. To menene akan me Allah maɗaukakin sarki ya rantsi? An shafe abinda Allah ya yi rantsuwar da shi, abinda Allah ya rantsi a kansa an shafe shi, ba ambace shi ba, amma ana fahimtarsa daga faɗin Allah ta'ala bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqa. Saboda haka jawabin ana fahimtar sa bi ma'ana shi cewar wato shi alqur'ani wato tunatarwa ne, amma waɗanda suka kafurta suna cikin girman kai da sabani, dan haka ba su dauke shi a matsayin tunatarwa ba. Saboda haka rantsuwar da Allah madaukakin sarki yayi shine na rantsi da alqur'ani ma'abucin tunatarwa, shi alqur'ani ba abinda kafirai suke faɗa ne a kansa ba, bari wannan magana shi littafi ne wanda yake na tunatarwa da kuma kawo ɗaukaka madawwamiya ga masu imani da shi, masu bin wato koyarwarsa. Allah ya ce bal alladhina kafaru, wato ku bar kyale, wato ka bar su, su alladhina kafaru waɗanda suka kafurta fi izzatin, bari su dai suna cikin girman kai ne, wa shiqaq da kuma saba ma Allah da manzansa. Al-izza shine wato jiji da kai, jiji da kai ga barin gaskiya, da kuma da kuma tsananin wato bada tsananin san kai da kare kai da jin cewar kai ba a isa ba tare da kai to wannan shine sifar kafirai su kafirai suna cikin girman kai ga barin karbar gaskiya domin sun san cewar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi gaskiya ne amma saboda girman kai ba za su yadda ba kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa innahum la yukadhibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun su fa ba sa ƙaryata ta sai dai azzalimai su ne mushrikai suna yin musu ne da ayoyin Allah to musu abinda yakan abinda yanda daga cikin manyan dalilan da suke kawo musu girman kai cewa kai ba a isa a gaya maka kabi ba saboda ka idan aka gaya maka sai kai musu kai inaji kai taurin kai kai ba za ka karba ba wannan shine abinda ainihin ma'anar girman kai yake girman kai ba wai ka zamanto kana da tufafi kyawawa kuma kana son ka zamanto kullun tsaf-tsaf kana so shigarka ta zamanto kyakkyawa ana ganin ka ana ganin mutum wanda yake tsaf-tsaf ba shine girman kai ba kamar yanda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-kibru batrul haqqi wa gamtun nas girman kai shine take gaskiya da jefar da ita da kuma wulakanta mutane da tozarta su to masu irin wannan hali wannan sifa ce ta kafirai shi yasa Allah yace akan haka ne akan abinda ake fahimta daga idrab da Allah yayi na cewa ku bar wannan magana su dai kafirai wato ba akan wata hujja suke ba ba wai bayani ne yazo musu ba ba wai hankalin su ne ya kai su zuwa ga rashin imani ba da rashin yadda da alqur'ani ba tunani bane ba bincike bane girman kai ne da kuma saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ash-shiqaq wato tamkar a ce daga shiq ne gefe wato kamar su suna gefe gaskiya tana gefe ba za su taso su zo gefen gaskiya ba sun raba gari da gaskiya to kaga wannan ya isa matuƙa wajen nuna wato batanci da rashin cancantar waɗannan mutane ga dukkan alkhairi domin duk wanda yake haka zaka san cewar ba mamaki bane ya zamanto kafiri ba mamaki bane ya zamanto ya tace gaskiya ya ki karbanta saboda ya riga ya raba gari da ita kuma ya riga yayi girman kai shi yasa abinda duk zai kawo saukin kai da risnama da risna da risnawa da kankan da kai shine ɗaya daga cikin mabudin da zuciya za ta karbi gaskiya shi yasa Allah ta'ala yace walaqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wama yatadarrun mun rike su da azaba ita ce jaraba wanda Allah ya musu tafari da ya sanya ma quraish famastakanu li rabbihim basu nuna buƙatuwa ya zuwa ga ubangijinsu ba wama yatadarrun kuma basu kankan da kai gare shi ba wanda yake nuna akasin wannan hali shi ake nema domin karbar gaskiya amma idan dai mutum yana da halin jin izza jiji da kai da kuma halin raba gari da gaskiya shi ba a isa ba a kira shi yazo ya zuwa ga daidai in dai ba za a yi wannan ba in dai yana da wannan hali to wannan shine wanda yake da girman kai da ba zai bi gaskiya ba shine wanda yake ba in yana da koda mithqala dharratin na wannan to ba zai shiga aljanna ba Allah yace kam ahlakna min qablihim min qabl da yawa muka halakar gabanin su na al'umomi fanadau sai suka rinka kira na kururuwa na neman dauki na neman tsira annida anan wato shine arid wato rafu saut suka daukaka sautin su suna ihu suna ihu suna cewa Allah ka wato Allah ka tsirar da mu Allah ka tsirar da mu da yawa wannan ya faru ga al'umomi wannan ba da labari ne daga Allah na cewar wannan abin da yake tarihi ya tabbatar da shi ne wala tahina manas amma lokacin nan ba lokacin neman tsira bane wato lokacin da suka ga azaba suke kiran Allah cewa Allah mun tuba Allah ka tsirar da mu Allah ka tsirar da mu to lokacin nan sun riga sun ga azaba wannan lokacin ba lokacin neman tsira bane wala tahina manas lata dinnan tana da ma'anar laisa ai lokacin ba lokacin wato a samun tsira bane ko kuma samun wajen da za a gudu wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utribtum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun wato yayin da azabar Allah ta zo sai gashi suna guduwa Allah yace kada ku gudu a wannan rana la tarkudu warji'u ila ma utribtum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun ku dawo ya zuwa ga ni'imar da kuke ciki da gidajen naku domin ai muku tambaya to wannan ita ce take nuna kan cewa yayin da azabar Allah ta zo yayin da azabar Allah ta zo to babu tsira illa waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsirar su ne mutanen annabi Yunus kamar yanda muka gani Allah ya ce wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum suna yin mamaki cewa mai gargadi ya zo musu daga cikin su ai daga cikin su wanda sun san tarihin sa sun san gaskiyarsa sun san amanarsa kuma yazo ba yana neman mulki ba ba yana neman kuɗi ba ba yana neman shugabanci ba ba yana neman martaba ba yana tsoratar da su wuta ne yana gaya musu za su halaka in ba su amsa ke in ba su amsa gargadin da yake musu ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kina jin Hausa ce ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne to ki fada da larabci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alhamdulillah yanzu kin zama musulma ya sunanki ha sofia to wani suna yake so na musulmi kina son safiya wani khadija khadija Allah ya miki albarka Allah ya karba sai a jere ta mallam isa to shikenan a je a hada ta a nuna mata wajen da za ta yi wanka amin Allah ya ce wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum sun yi mamaki cewar mai gargadi ya zo musu daga cikinsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sun san shi sun san tarihinsa sun san asalinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqad labistu fikum umran min qabli na rayu shekaru a tsakan a ce kafin wannan sai da ya shekara 40 yana cikinsu ya ci gama mallakar hankalinsa sannan ya zo musu da wannan sako saboda haka me abin mamaki na kan cewar mai gargadi ya zo musu ai abin su gode ma Allah ne cewa Allah ya zaɓi wanda suka san cewa shi ne fiyayye a cikinsu wanda su kansu sun zaɓe shi akan cewa shi ne ya zo ya kira su zuwa ga gaskiya kuma wanda yake sun san ba su taɓa saninsa da ƙarya ba ba su taɓa saninsa da ƙarya ba lokacin da suke musu da aka zo aka sake ginin Ka'aba lokacin sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 35 aka zo za a sanya Hajarul Aswad a bigiransa kowace kabila tana so a ce ita ce ta sanya abin yana nema ya zamanto yaki tsakaninsu fitina ta nemi ta barke sai suka ce kun ga duk wanda ya shigo ta wannan kofar ta harami ku sanya shi ya zamanto shine zai hukunci shine zai raba hukunci tsakanin sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta babu bani shaiba tun kafin annabci ya zo masa yana zuwa sai suka rinka dukkan su suka hadu suna cewa ja al amin amintaccen yazo amintaccen yazo duk sun amince masa suka ce ga abinda ake ciki sai ya cire mayafinsa ya shimfida ya dauko Hajarul Aswad ya sa a cikin mayafin sannan ya ce kowanne daga cikin kabilun shugaban gidan ya zo ya kama bangare daya na wannan mayafin nasa duk suka kama yadda ya zama to duk daidai suke wajen daukan Hajarul Aswad din sai da suka zo daidai inda ake ajirewa sai ya kama ya sanya da hannunsa mai sarki sallallahu alaihi wasallam ya dauki Hajarul Aswad ya sa shi a wajen shikenan akai maganin rigima to kaga ka duba ka gani yanda su zo da yazo suka ce ja al amin kuma Allah yana yawan wannan tunatarwa da mu yana yawan tunatar da mu akan wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga cikinku laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim haqiqa Allah yayi ni'ima ga mu'mine da ya aiko musu manzo daga cikinsu ba wani bako bane sun san shi sun amince da matsayinsa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi amma da yazo musu da abinda sun sani sai suka kafirta da shi to nan sai Allah ya ce wa qala al kafiruna hadha sahirun kadhdhab sai kafirai suka ce wannan dan dabo ne mai sihiri ne babban makaryaci haka suka sifanta shi bayan su akan kansu suke masa shaida da cewa ja'al aminu ja'al amin kuma da yaso mai musu wa'azi cewa idan zan ba ku labari cewa akwai rundunar mayaka sun zo za su far muku da yaki za ku gaskata ni suka ce ma jarabna alayka kadhiba ba mu taba sanin ka kai ƙarya ba amma nan kun ga yanda Allah ya faɗa abin da suke faɗa suka ce shi kadhab ne makaryaci ne bayan kuma wannan sun san cewa ba makaryaci bane kamar yanda Allah ta'ala ya ce fa innahum la yukadhibuna ba sa danganta kai zuwa ga yin ƙarya sun san shi ba makaryaci bane kuma suka ce shi mai sihiri ne a bisa sunnar kafirai cewa duk yayin da wato mai wa'azi ya zo musu sai sun ce sahirun aw majnun shi mai sihiri ne ko mahaukaci to da suka yi wannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da fadan abin da suka fada yace aja'alal alihata ilahan wahida suka ci gaba suka ce yanzu zai sanya gumaka ababan bauta ga baki ɗaya su zamanto ubangiji guda ɗaya ai ta yaya za a yi ubangiji guda ɗaya ya ishi dukkan halitta bukatunsu da yawa akwai wanda haihuwa yake so to shi abama wannan shine speciality dinsa haihuwa akwai wanda ruwan sama yake nema shine speciality dinsa kamar wato Allah wato ba ai abubuwa da yawa sun fi karfin Allah dole sai an rarraba tsakanin kishiyoyi na Allah kowa a bashi nasa kamar yanda yake a cikin mutane saboda su suransu na Allah shine yanda wato mutane suke suka ce ya sanya iyayen giji ubangiji guda daya inna hadha la shay'un ujab wannan abu ne mai tsananin ban mamaki wato mai isa matuka wajen ban mamaki wan talaqa al mala'u minhum manya daga cikin su suka tafi suna cewa animshu wasbiru ala alihatikum suka ce ku tafi wato ku je ku ci gaba da abin da kuke yi wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri ku cije ku yi hakuri akan bautar gumakanku inna hadha la shay'un yurad wannan al'amari ne wannan tauhidin da ake gaya muku al'amari ne wanda mu ake nufi da shi wato so ake a tumbuke mu so ake a kawo wani sabon abu wanda za a dauko bayinmu da na bayanmu a dora su akan mu wato wannan conspiracy ne makarkashiya ce inna hadha la shay'un yurad wato abu ne wanda aka shirya shi wato makida ce aka shirya mana to ka gani duk abinda suke gani abu ɗaya ne ake so su gani su gane kan cewa wannan gaskiya ne kamar yadda suka sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai sun kawo tunani daban-daban wanda za su dauke hankalin mutane daga gare shi almala sune wato manyan mutane jagorori wanda sune suke sanya al'umma akan ra'ayin da za ta tafi akai sune suke da wato masu yaya ta labari kuma sune za su zauna su shawara su ra'ayinsu ya hadu akan cewa ga abin da za a yi in ra'ayinsu ya hadu sai a tura sauran mabiya su ta yaya ta wannan ra'ayi sai ya zamanto an dauke shi kamar yanda dai yanzu wato shugabannin al'umma za su zartar da abu sai a bama kakakin gwamnati ya sanar sai a yada shikenan sai mutane su dauka sai ya zamanto kamar abin da al'umma take akai kenan koyaushe su manya na al'umma su ne suke da maslaha akan ci gaban tsarin da al'ummar take akai, wanda idan wani tsari ya zo wanda yake zai tabbatar da rashin daidai din wannan tsarin da suke akai, to sune za su yi yaki, sune za su yi yaki kai da fata kan su hana wannan, domin in suna ganin aka tumbuke wannan tsarin an tumbuke maslahar da suke samu. To saboda haka jagorori manya al-ashraf sai suka tafi suka fice. Wannan ishara ne ga abin da ya faru yayin da aka zo wannan majalisi tare da Abu Talib. Yayin da suka zo suka nemi Abu Talib wato ya kyale ya janye taimakon da kariya da yake ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya hana shi yin abin da yake yi, ya je ya zauna a gida shi kadai ya rinka bautarsa, ya kyale su ma su rinka bautarsu, ya daina cewa gumakansu ba sa cutarwa ba sa amfanarwa, ya daina cewa iyayensu ba su kasance akan wani al'amari ba na gaskiya. Suka gaya masa da Abu Talib ya gaya masa, Abu Talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalmar yace ba wani abu nake nema ba, kalma ce guda ɗaya nake nema su faɗa, in suka faɗe ta Larabawa za su yi biyayya a gare su, sannan kuma dukkan ajamawa ma za su rinka ba su jizya. Da ya faɗi wannan shine suka fita daga wannan majalisi, suka ce ku rabu da shi, ku je ku ci gaba da haƙuri, wato suka gaya ma mabiyansu ku je ku dage. Da sun ce za mu je mu meeting mu gani in wani abu ya taso wanda za a yi maganin wannan fitinar da ta zo mana shikenan. To sai suka ce ai wannan al'amari ku je ku ci gaba ku dage ku yi haƙuri akan bautar gumakanku, wai wato ku yi haƙuri da gumakanku, wato har sabr za a yi, wato cijewa za a yi, ai haƙuri wato kar ku bari wani abu ya tumbuke ku. Wannan kamar wanda yake ya san cewar yana gab da wato dukkan abin da yake da shi zai zille masa, to ku kama kar ku bari su zille muku gumakan nan naku. Inna hadha la, suka ce wannan abin da ake muku makida ce, wani abu ne wanda aka kirkiro muku. Suka ci gaba da cewa ma sami'na bi hadha fi millati al-akhira, Allah yace suka ci gaba suka ce ba mu taba jin wannan ba a cikin addinin nan ɗaya, a cikin ɗaya addini ɗaya al'umar, suna nufin al'umar Nasara millar Annabi Isa, saboda su Nasara su ne waɗanda suka shahara a cikin mutanen farko da rashin tauhidi. Suka ce wato ta yaya za a yi a ce dukkan iyayen giji sun zamanto Allah guda ɗaya kawai shi za a bauta ma? To ai addinin ɗaya millar ɗaya addinin ɗayan su ne Nasara, su ba mu taɓa jinsu a kan wannan ba, su cewa suka yi Allah uku ne. To saboda haka ta yaya za a zo a ce mana Allah guda ɗaya ne? In hadha illa ikhtilaq, wannan ba wani abu bane face kiran ƙarya, ƙirƙiro shi aka yi, ai wato ba a taɓa samun kamarsa ba a cikin al'ummomin da suka gabata. Wataƙila ma su yi tashabbuti su kama da abin da Yahudawa suka faɗa, suke cewa Uzairu ibnullah, Uzairu ɗan Allah ne, sai su ce to babu wanda ya zo da tauhidi tsagwaransa tauhidi zalla in ba wannan ba. To saboda haka wannan fararren abu ne da aka fare shi, ba a kansa sauran addinai suke ciki ba. Duk wannan neman kama-kama ne na abin da yake zai sanya ma wato mabiya su ji kan cewa lallai shugabanninsu sun ɗora su akan hanya. Allah ta'ala ya ce a unzila alaihi dhikru min bainina, yanzu wato shi ne ake saukarwa da wahayi a tsakankaninmu, da wato shi ne ake saukar masa da wahayi a tsakankaninmu, wato suna inkarin saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me zai sa su raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba raini bane, hasada ce, hasada ce, saboda sun san babu wanda yake mai fifiko a cikin al'umar irinsa. Da za a zo a zaɓi wani a cikin al'umar a ce shi ya fi cancanta da raham, da a ce annabci zaɓe ake yi, wanda aka zaɓe shi shi za a naɗa annabi, ba wanda za su zaɓa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wannan kissar ta Hajarul Aswad babban dalili ne akan wannan, yanda duk suka ce rabina bil amin, rabina bil amin, mun yadda da abuntacce, mun yadda da amintacce. Amma a nan sai Allah ta'ala ya ce gashi abin da suke faɗa, a unzila dhikru alaihi min bainina, atakanka a unzila alaihi dhikru min bainina shine akai saukan mada ambato wato wahayi kenan alqur'ani a tsakankanin mu Allah ta'ala sai musu radi wannan shine karshen hikayar magana su Allah yace bal hum fi shakkin min dhikri bar su dai suna cikin kokonto ne da wahayina wato da wahayin alqur'ani saboda sun karkata zuwa ga wato taqlidi da kan cewar tunda shugabannin su abinda suka gaya musu kenan to akan haka suke kuma su kuma shugabanni sun kiyarda saboda hasada domin kamar yanda Abu Talib yace Abu Jahal yace mu da Banu Hashim mun yi gasa sun ciyar mun ciyar sun saukar da alhazai mun saukar da alhazai sun shayar da ruwa mun shayar da ruwa sai da muka zo mun yi kunnan doki da su sai suka zo suka ce muna da annabi a cikin mu wanda labari yake zuwa wahayi yake zuwa masa daga sama ina za mu kamo musu wallahi ba za mu yi imani da shi ba saboda to haga hasada ce hasada ce hasada ce to shi yasa Allah madaukakin sarki sai yace ku kyale wannan magana da suke na inkari su ne suna cikin kokonto ne a cikin wahayina ballan ma yazo wato ba wai wato dalili ne ba bal kauda kai ne gabarin dalili ba za su sunkuya su fahimci dalili ba ballan ma yazo azab bari kyale su har yanzu ba su dandana azabata bane inji Allah to wato maganin wanda yake da cikin irin wannan wanda hujja ba za ta karbe shi ba ba zai karbi dalili ba shine wa'id shine gargadi Allah ya ce ba su dandana azabata bane ballama am indahum khaza'inu rahmatir rabbik baruko dai su ne a wurin su taskokin ubangijin rahmar ubangijinka a wurin su take taskokin ubangijinka al-aziz mabwayi mai rinjaye al-wahhab mai yawan kyauta wanda yake daga cikin yawan kyautarsa yake kyautar annabci ga wanda ya so to rahmar uban wato taskokin rahmar ubangijinka a hannun su take domin ita annab shi annabci yana daga cikin rahmar Allah to su ne suke tabbatar da wane ne su ne aka daba aka danka musu taskokin rahmar ubangijinka ballantana su ce za su raba su hana shi su bama wanda suke so su hana shi su bama wanda suke so kamar yadda Allah ta'ala yake cewa laula yadda ya faɗi cewa suna faɗa laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim yaya ba a sassaukar da wannan alqur'ani ba ga wani mutum babba daga cikin alqaryatun nan guda biyu makka da ta'ifa wato sai shi aka saukar ma da alqur'ani Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatir rabbik su ne suke raba rahmar ubangijinka to shine nan Allah madaukakin sarki yace am indahum khaza'inu rahmatir rabbikal azizil ghaffar ko azizul wahhab ko ku su ne suke da taskokin rahmar ubangijinka nan an sifanta rahmar ubangijinka cewa akwai taskoki gare ta to waɗansu suna cewa wannan ishara ne ga abinda hankalin mutane zai fahimta cewa abinda mutane suke da shi na arziki nasu sukan sanya shi a cikin taska taska ne su boye shi to dan a kusantar da fahimtar ga mutane sai ake nuna rahmar Allah ma kamar tana da taskoki inda rahmar take to wannan suka ce ta babin tashbihi ne kamantawa ne to amma duk wani abu wato wanda yake ake danganta shi zuwa ga Allah gara ka dauke shi a zahirin sa saboda wannan ya tabbatar da cewa Allah yana da rahmar Allah a cikin wato Allah yana da taskoki na rahamarsa an san taska ai wajen ajiya so ku sai dai ku ce sai dai in aka ce suto shine za ku gane suto wato inda ake ajiye rahama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an zo masa cikin bacci wa utitu mafatiha khaza'inil ard an bani babudan taskokin kasa baki daya aka danka su a hannuna to kaga kenan akwai taskoki a nan kasa na duki na rahmar Allah wanda har mabudai gare ta wanda aka bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabudan yana cikin bacci yaya mabudan suke ba lalle ya zamanto mabudi shine mai hakura wanda ake budewa ba wanda za a je a sa a bude mabudi ne wanda Allah madaukakin sarki shi ya san hakikar sa ya danka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu gashi nan muna gani taskokin arziki da Allah ya bude mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba ka gani in ana maganar ma'adanai in ana maganar arzikin kasa in ana maganar ruwan sama in ana maganar abubuwa da yawa na arziki sai kaga al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su wato cikakken nasibi a ciki to wannan yana daga cikin mabudan taskokin kasa da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai taskokin ba wai kawai tashbihi bane ba amma kamantawa bane a ce a ita rahamar Allah ba ta da wata taska da take ajiya anan Allah ya tabbatar da cewa akwai taskoki na rahamarsa nan ya sifanta kansa jalla wa ala daga cikin sifofinsa da sunayensa yace al-aziz mai rinjaye saboda haka in yayi in ya raba rahamarsa ba wanda ya isa yace me yasa ka bama wannan baka bama wannan ba kuma shine al-wahhab mai yawan kyauta kyauta wanda yake tafi karfin kai tunanin ma zai yi wannan shine kamar kyautar annabci am lahum mulku samawati wal ard ko kuwa mulkin sammai da kasai ga wato nasu ne wama bainahuma da abin da yake tsakankanin su falyartaqu fil asbab to su taka ya zuwa ga wato matakai da zasu kai su zuwa ga sama su je su hana abashi rahama abashi annabci wato idan suna da mulkin sammai da kasai to su hana abin da yake zuwa daga sama ko abin da yake fitowa daga kasa su hana saukar su ko fitowar su sune al-asbab wato abin da yake sune sila tsani da zasu kai ya zuwa ga wato saukar rahamar jundum ma hunalik su jundum ma hunalika mahzumun min al-ahzab su rundunoni ne ma wulakantattu hunalika mahzumun hunalika waɗanda za a ruguza su a can min al-ahzab daga cikin rundunoni suna daga cikin rundunonin kafirai su kafirai na Quraishi da suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin al-ahzab jinsin kafirai da suka yi wato sansani suka harhadu suka yi runduna runduna don su yaƙi da gaskiya to su ma suna daga cikin irin waɗannan rundunoni amma su wulaƙantattu ne ma mahzumun wanda za a ruguza su a rusa su a samu nasara a kansu hunalika a can ba a faɗi ina ne a can ɗin ba wannan yana daga cikin sirri da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ga cewa su waɗannan kafiran yaƙin ahzab zai zo za a ruguza su a wannan wajen shine hunalika ai a can al-ahzab a can lokacin da za a yi yaƙin gwalalo to a lokacin ne za su ga yadda Allah zai ruguza su to kuma kamar yanda Allah ya ruguza al-ahzab a da haka su ma waɗannan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan saukar wannan ayar yana zaman jira ne ya ga hunalika din da Allah ya ga masa tana nan tafi waccan wajen da Allah zai ruguza su to su waɗannan sun haɗu da su da mabiyan nasu to suna daga cikin wato a haɗuwa ta rundunonin kafirai amma wulaƙantattu ne su da za a ruguza su a tarwatsa su a samu a bayar da nasara da galara da rinjaye a kansu a can wajen da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta nan ne makasarsu nan ne makwantarsu kuma wannan abin ya zo ya faru lokacin yaƙin ahzab shi yasa aka ce hunalika saboda nan a maka ne aka ce a can shine ishara ga inda wato rushewar tasu za ta zo shine a madina lokacin yaƙin ahzab da kuma a badar lokacin yaƙin badar duk wannan albishir ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewar Allah maɗaukakin sarki zai rusa sansanin da zai rusa wato taron da suka yi da hadakar da suka yi domin yaƙi da gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma abinda tarihi ya tabbatar mana kenan muka gani muke karantawa yanzu wannan yana daga cikin abinda Allah ya rinka bada bishararsa ne amma kuma tawilin har ya zo har mun karanta mun gani saboda haka Allah ya yi gaskiya wa ballagar rasul sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. Allah muna roƙonka marasa lafiyarmu, Allah ka ba su lafiya, Allah ka inganta musu lafiya, Allah ka saukar da waraka a gare su, Allah ka yaye musu tsanani da suke ciki. Akwai ƴan uwa waɗanda za a yi ma ƴan uwansu tiyata a yau din nan, muna roƙonka Allah ka shigar da su lafiya, ka fito da su lafiya, Allah ka inganta musu lafiya. Allah, akwai ƴan uwanmu waɗanda suke cikin harkar karatu da jarabawa, muna roƙonka Allah ka ba su nasara, Allah ka inganta musu karatunsu, Allah ka ƙarfafa su, Allah ka ba su muwafaka da falalarka, Allah ka ba su tawfiki a cikin abin da suke yi. Allah, muna roƙonka ka yafe mana kurakuranmu, ka ji kan magabatanmu, iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka gafarta musu, Allah ka aska kaburburansu, Allah ka ɗaukaka darajojinsu. Mu kuma Allah ka ji kan mu idan mu ma muka koma makoma irin tasu. Allah ka sanya kaburburanmu su zamanto dausayi daga dausayin aljanna. Allah ka ni'imta mana, Allah ka ɗauki rayukanmu akan sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam, ka tashe mu a cikin mabiyansa, ka tashe mu a ƙarƙashin tutarsa, ka tabbatar da mu akan sirati da taimakonsa, ka tabbatar da mu akan sirati da cetonsa, ka shigar da mu aljanna da cetonsa, ka shayar da mu daga cikin tafkinsa, ka shayar da mu daga cikin tafkinsa, Allah ka shayar da mu daga cikin tafkinsa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.